da yake gabatar da makala a jami'ar Ibadan da ke jihar Oyo yayin wani taro. Sarkin na Kano ya ce bisa al'akari da alƙalma da ƙididdiga game da yanayin tattalin arzikin duniya a yanzu, an yi hasashen cewa Najeriya da ƙasar demokuraɗiyyar Congo ne za su ɗauki nauyin kashi 40 cikin 100 na matalautan duniya. Ya ce wata ƙididdiga daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa a cikin waɗannan shekaru kashi 80 cikin 100 na adadin masu fama da fatara na duniya za su kasance a nahiyar Afirka ne, kuma rabin su za su kasance 'yan Najeriya da demokuraɗiyyar Congo ne. Har ila yau Najeriya ce za ta ɗauki mafi yawa na wannan adadi. Dr. Abbaci Bako mai sharhi ne kan harkokin siyasa da tattalin arziki ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Abin da za a faɗa haka, na farko ba abin da ake cewa population policy a wayannan ƙasashe, mana babu maganar tsari na wato na iyali kamar yadda ƙasar China suka yi da wasu ƙasashe a duniya. Na biyu kuma babu kyakkyawan iya tafi da mulki da kuma saka ilimi akan mulkin da kuma hangen layin da duniya take bi na ci gaba. Sannan kuma na uku babu tsari na tattalin arziki, wanda yake ƙasashen Afirka din ma gaba ɗayan su idan muka yi la'akari tattalin arzikin su ba sa ba da kashi 2 cikin 100 na wato tafiyar ƙarfin tattalin arziki a duniya, duk da ƙasashe ne guda 54.
Haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka baya-bayan nan, ko da yake 'yan ƙasar na cewa ba su gani a ƙasa ba har yanzu. To amma Alhaji Bashir Hayatu Jantile, guda cikin masu kula da al'amura a Najeriya, na cewa
babban matsalar da wannan gwamnati samu tun girman shugaban ƙasar Buhari shine dugotin gabaki daya, babu wani masanin tattalin arziki da yake tukata. Misali wato kwamiti na koli na tattalin arziki na Najeriya wanda yake shugabanta lauya ne mataimakin shugaban ƙasa, haka ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren ƙasa lauya ne. To daga babu da aka ga daidai, domin babu masani a kai, shi isa kullun policy a rana ɗaya bankin Najeriya sai ya fitar maka da policy iri-iri-iri, amma da akwai masana a ciki, kuma irin wannan tsari za a bawa masana su kalli wani abu, ba a neman wanda ka sani ko wanda ka iya ko wanda kake so, a'a abinda ake nema waye zai iya masa, domin komai ko ya kai da san gwamnatin nan ko ya kai da kinta za ka san cewa matsalar ta babba shine ba masana tattalin arziki a ciki. Shi za ake samun policy daban-daban, yau na daban, gobe na daban, na jibi daban, amma da akwai masana tattalin arziki a ciki to abubuwa dole za su canja.
Sai dai Dr. Abdati Bako ya fayyace matakan da hukumomi ya kamata su ɗauka game da wannan batu.
Bisa hasashen Majalisar Ɗinkin Duniya, ana haifar yara kusan 25,000 a Najeriya kowace awa 24. Kana magana cewar nan da shekara ta 2050 'yan Najeriya za su zama miliyan 400 da wani abu, kafin ƙarshen wannan ƙarni kana magana 'yan Najeriya za su zama miliyan 800, kuma mu ne za mu zama na uku a yawan al'umma a duniya. Saboda haka in ba a yi shiri ba, ba a yi tsari ba na yanda za a ɗauki nauyin al'ummar da za a haifa nan gaba, to a haƙiƙa abin da mai martaba sarki yake hasashe a kai to fa yana tafi.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.